الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 22 ga watan safar shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 76 a cikin karatun littafin Muqtasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'watul Islamiyya محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى idan yan uwa za su iya tunawa a mun tsaya ne akan Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa annabi ya shar'anta wa mutane dangane da kiran sallah abubuwa guda biyar abu na farko an yaqulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin shari'a ne idan ka ji abinda in ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka faɗi irin abinda yake faɗa an yaqulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin kamar yadda yazo a cikin hadisi aka ce Allah zai baka lada kamar yadda ya bashi lada sai dai in ya daga sauti kai kuma ba za ka daga sauti ba abu na biyu an sunnanta maka karanta wannan addu'ar raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulan wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu kuma har ma yace man qala zalika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya faɗi haka to Allah ya yafe masa abin da ya gabata na zunubin sa gaba daya Allahu Akbar duk wanda aka yi gama kiran sallah yayi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula annabi ya ce Allah ya yafe mai zunubin sa ya Allah ka ba mu dacewa abu na uku yau annabi sallati bayan ka gama amsa kiran sallah yin abinda mai kiran sallah ya faɗa to ana so ayo annabi salati sallallahu alaihi wasallam kenan ashe bayan kiran sallah ma wajen yi wa annabi salati ne sallallahu alaihi wasallam abu na hudu karanta addu'ar allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadin alwasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wannan sunna ne mutum ya karanta wannan har ma annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam a cikin hadisi duk wanda yayi wannan halat lahu shafa'ati ceto na ya halatta a gare shi in cece shi abu na biyar na ƙarshe kai wa kanka addu'a bayan ka gama wannan abubuwan da aka faɗa sai kai wa kanka addu'a ya zo a cikin as-sunan addu'a da aka yi ta bayan kiran sallah da iqama wannan addu'ar Allah baya juye da ita addu'a la yuraddu bainal adhani wal iqama addu'a tsakanin kiran sallah da iqama wannan duk wanda ya roki Allah wannan lokacin Allah baya juye da wannan addu'a kaga kenan kamata yi in kana da addu'oyinka da kake so ka roki Allah to ka fita bayan kiran sallah ka rinka roƙon Allah duk wata addu'a da suke da muhimmanci a wajenka wato ko da kira a ce kowace addu'a ma mai muhimmanci ne amma lallai yana daga cikin wurare masu tsada da Allah yake karɓan addu'ar mutum shine bayan kiran sallah to kun ga yan uwana wannan kadai ya isa ya nuna maka bambancin wanda yake da ilimi yake zuwa makaranta da wanda baya zuwa makaranta. Yanzu kaga wanda yake zuwa makaranta in ana kiran sallah kenan yana da abin da yake yi, amma wanda baya zuwa makaranta bai san da wannan abun ba. Wasai shekarar 30 ana kiran sallah bai taba yin addu'a bayan kiran sallah. In an ci sa'a dai watakila mai kiran sallah yace la ilaha illallah, yace la ilaha illallah. Kaga wannan ba kalmar shahada yayi ba, la ilaha illallah a ba kalmar shahada ba, babu wannan kwata kwata. To wannan wai mai kokari kenan, amma wanda ya karanta sunna to lokacin kiran sallah lokaci ne mai tsada a gare shi. Haka aka ce sahabbai idan ana kiran sallah sai kaga sun fuskanci alƙibla suna ta addu'a, Allah ka karɓa mana addu'oyinmu. To karatunmu na yau da za mu tashi yace wa kana yuksiru du'a fi ashri dhil hijja wa ya'muru fihi bil iksari min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin addu'a wato a 10 na Zilhajji, kwanaki 10 na Zilhajji wanda mun ta bayani akan su a baya, 1, 2, 3 har zuwa 10. A waɗannan kwanaki Annabi yana yawaita addu'a, kenan kwanaki ne na addu'a ba sai ranar Arfa kadai ba. Yana yawaita yin la ilaha illallah, yana yawaita yin Allahu akbar Allahu akbar, yana yawance alhamdulillah alhamdulillah a kwanaki na farko na watan Zulhajji. Wa yuzkaru anhu annahu kana yukabbiru min salati al-fajr yawm Arafa ila al-asr min akhir ayyam at-tashriq. An ruwaito an ambato daga Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin kabbara tun daga sallar asubahi rana Arfa, tun daga sallar asubahi, tun daga yin asubahi rana Arfa har zuwa la'asar min akhir ayyam at-tashriq, zuwa la'asar din karshen kwanakin yanyane ake cewa ayyamu tashrik, kwanakin yanyane. Me kwanakin yanyane? Kwanakin wato shanya nama, akan yi yanka a babbar sallah, wai sukan shanya naman su ya bushe sai su yi amfani da shi. To a iya waɗannan kwanakin, kwanan 1 ga sallah, 2 ga sallah, 3 ga sallah kenan kabbara yake ta yi, yana ta ambaton Allah kullum inda ya waye gari har zuwa ƙarshe. Yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Yana maimaita wannan zikiri kenan da aka ruwaito Annabi yana yi, duk ambato ne na Ubangiji subhanahu wataala. Bari mu ba mu fa'ida akan shanya nama ya bushe. Kaga watakila ƴan zamani na ƙarshe-ƙarshe ko yara za su ce me shanya nama, akwai dama ana shanya nama ƙwarai kuwa, nama jan nama da kake gani ana yayyanka shi sala-sala kamar yadda mai kili shi yake masa ko wani abu makamancin wannan, sai a baza shi a shanya shi. Wasu suna sa masa gishiri kaɗan haka, saboda shi gishiri da kuke gani shi kuma sirrinsa shi kuma yana kashe cututtuka a jikin abu. Shi yasa in ka zo za ka sha lemu sai ka ga mata suna wanke maka lemunka da gishiri a gida, ko in aka siyo ganye za a yanka ma ganye sai ga mata suna zuba gishiri. Duk matar da ta samu tarbiyya a gidan iyayenta ta san me take yi, to ba za ta yanko maka ganye. Da Allah wanda bai da mata ya daina dariya ya daina shiga cikin wannan, wai yake ya shiga kai ya shiga cikin wannan harka dabba ta saba ce ba. Yawwa ko yaushe ma kuke wani shan lemo bayan a yanka lemo a wanke da gishiri, ai ba ku san wannan ni'imar ba. Yana duk wanda ya mutu bai aure ba gaskiya, I'm very sorry to him. Warai da gaske. To gishiri wannan sirrin sa kenan, shi ana sa abubuwa gishiri haka yakan kashe ƙwayoyin cutar da ke ciki kuma yana hana wani abin ya shigo. Abu na biyu shi ne, shi wannan nama an shanya shi ko a sa mai gishiri ko ba a sa masa gishiri ba, a da can a baya wannan naman shi ne magin miya, an gane? a ya kamata ka tambaya ka ce lokacin da kamfanin magi bai zo ba me ake sa miya ce dandano wannan naman shine magi kafin su zo su haramta mana shi magi ne ta yaya yake zama magi idan aka dauke shi in ya bushe din nan zaka iya kakkarya shi to in aka sashi a turmi aka dake shi sai zama gari to idan za a yi miya kuma yana da auki in za a yi miya aka debo a hannu aka zuba aka kada miya wato sai ka manta hulaka in ka ci abinci ɗanɗanon miyar daban ne kuma da Allah ko gobe ka gwada mata ka taimaka in kana da ita yawwa ko naman 1,000 ne ko 500 ka je abatuwa ka siya ka jarraba ka gani shi yasa suka samu lafiya suka fi mu lafiya kai koma ba a daka shi aka wannan ba ni din nan ina iya tunowa da can muna yara akan yi irin wannan in an yi miya da irin wannan dadin ya isa busasshen nama a zo a yi miya da shi ɗanɗanon daban ne ina fatan kuna fahimta to kuma yakan sa nama a haka din nan in yi wannan bushewar ranar ko bushewar inuwa wallahi malam sai shekara kuma wani zai ce a to ai kudaje zai ta bi yaya ake kun san me suke yi sai su samu wani abu kamar rariya sai su dora a kai in kudin ya zo kan rariyar zai hau ba zai iya taɓa naman ba ko a sa shi a ƙasa sai a sa ko ganye ko wani abu a samansa wani abu daidai zai hana kudin ya ratsa sai ya bushe a haka akan iya barin sa a daki akan iya barin sa a inuwa ya gama shan abin nan sa kuda ba zai ba kuma yanzu ma ai akwai abin da za ka yi amfani da shi kaga kuda bai zo wuri ba akwai abin da ake kore kuda da shi to wannan yana da amfani har yanzu ga mutanen da ba sa cin magi suna amfani da shi su dake shi a rinka zuba shi a miya ko kuma su samu lansir da ka sani a shanya shi ya bushe bushewar inuwa a daka shi yana da wani ɗanɗano na daban in aka zuba shi a cikin miya ji za ka yi ba magana lafiya bai da wani monosodium glutamate a cikinsa bai da wani effect da zai cutar da kai halal ne kuma ga lafiyar jiki da zai taimaka maka to su da can suna yin wannan shine za ka ga suna ajiye naman su yi shekara bai komai ba to akwai irin waɗannan fa'idodi suna nan amma duk mun watsar da su ba mu amfani da su an kawo mana fridge an ajiye mana muna ganin shine jin daɗi wannan gas ɗin da yake buga shi hayaki ne in ka buɗe fridge za ka hayaki to duk wani ingredient na lafiyar abu lafiya ne to wannan hayakin sanyin yakan ainihin wato kashe shi in kana so ka gwada ko hannunka ne mai rai wannan ka zuba shi a cikin freezer ka bar shi ya yi awa ɗaya awa biyu idan ka ciro shi za a yi ta kwalarsa nan baka ji saboda gaba ɗaya sanyin ya kashe duk wannan ran hannun na nan gurin ya kashe shi to haka duk abin da ka sa shi a cikin fridge din nan nama ne tumatur ne albasa ne wane ne ka sa shi wannan sanyin ya buga shi to kar ka taɓa tsammani daidai yake da wanda ka je yanzu kasuwa ka siyo shi kayan miyan da ka je ka siya yanzu aka zo aka yanka maka aka yi maka abinci lafiyarsa ba daidai yake da wanda aka sa shi a fridge mata suka zo suka kwada maka shi aka sa ma shi ba da sauransu abinci ma akan iya dafa wa mata iyayen da suka rena ka iyayen da za su yi maka ko iyaya tsarin da kai a gida a iya maka shinkafa da wake a yi ta tun da safe wallahi su zo sake baka ita bayan isha'i in ka dawo in kai magana a ce ai ko kuka ce ai tattali a zuba shi kaga dai wake in ka bar shi zaman lafiya dai wataƙila duk inda ya awa biyu awa uku ya fara abu na amma an danna shi a cikin fridge din nan to sai a zo kawai zuwa za a yi yayyafa masa ruwa a daɗa bunka masa wuta ka zo ka ɗebe shi a haka shi yasa kullum cikin ka a kumbure yake kana fama da ciwon ciki baka san me yasa kake fama da wannan larura ba almuhim dai kana shiga wani fage in abin nan ɗinku a nutsu dai yawwa a nutsu saboda cututtuka sun yi mana yawa amma mun kasa gane daga ina ne cututtukan suke zuwa kuma ya tabbata malamai masana gangan cikin ɗan adam suna faɗa da lafiya suka ce majoritin cututtukan da suke kama mu daga abincin da muke ci ne wanda duk yafi ka kiyayewa abincin da yake ci to sai ya fi ka lafiya galiban cuta daga abinci ne, galiban majority, daga abin da kake sha, daga abin da kake kaza, kake daurawa ai, ko kake shaka, ko kake dandana, ko kake kaza da sauransu. Yanzu kaga ruwa, Allah ya bamu ruwa daga sama. Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama, minas sama'i. Amma yau ba ma shan ruwan sama, da damuna nan ta zo wajen wata uku zuwa hudu, watakila a nan gudun zan nuna mutum 20-30 ba shan ruwan sama ba. Kai dai tsakaninka da ruwan sama sai dai ka gan shi a kwata yana tafiya, ba ka tara. Ko baka tara ba ma, baraka je ka saka kwano a tsakiyar gidanka ka tare shi daga sama ya shiga cikin kwanon mu, ba ka yi. Amma kana zuwa ka tare na famfo wanda ya yi awa 25, watakila yana tawa tun daga Calawa ya biyo cikin karfe yake tahowa, duk tarkacen duniya sai da ya zo ya biyo, za ka iya budewa ka sha, hankalinka a kwance. Wannan an ce maka mai kyau ne, mai lafiya ne, amma na sama da Allah ya saukar da shi baka yadda ba, an sa ma tsoro, an ce typhoid zai kama ka. Ka ji daya? Saboda su ci kudinka ne ai. Dole su je su auna ka, to in baka je aka tsoratar da kai kaza 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 ba ka je typhoid ta kama ka ba, ina za su samu kudin gwaji? Aka hana mu shan ruwan rijiya, ka duba zurfin rijiya fa, in ka leƙa rijiya da kyar kake hango ruwa, akwai wata filta da ta wuce wannan ƙasar, ruwan nan fa daga cikin ƙasa yake, komai Allah ya tace shi, idan ruwa yake bulbula kullun guga za ka saka taro. Amma baka yadda ka shan ruwan rijiya ba, sai dai ka je ka sha fiya wata. Fiya watan nan da inji ne ake zuwa a zuko, kuma shi ma din dai na rijiyar ce, amma sai aka bi da shi ta wani inji, injin da sai shekara biyu uku ba su wanke shi ba. Wani ma wallahi za ka gani guntsari-guntsari da wani gishiri-gishiri a jikinsa, haka yake zuwa yana dorawa, yana dorawa. Kuma a zuba masa chemical da abubuwan da aka zuba, Allah ya baro kansa ne abinda Bature ya saka, wanda yana da side effect a gangan jikinka. Wani fiye watan kana shansa za ka ji wani gafi, magani da aka sa, chemical da aka zuba a ciki. Ga wanda za ka sha shi ba a sa masa chemical ba, ka ki ka sha, a zo a sa maka fiye wata, kamfanin fiye wata ya yi shi sai ya wata biyu in ba a sayar da shi ba. Haka za ka ɗauke shi, ka taɓa zuwa ka bincika ka ce wannan ruwan watan fiye watan nan da aka yi shi watan sa nawa da yi, a ninki mai ke ba a cikin leda ba. Yanzu ko kai ne aka sa ka a leda aka rufe ka, ba a buɗe ma inda za ka sha iska ba, ya kake tsammani yadda za ka yi? Haka ruwan yake haɗuwa. So wannan chemical din ya yi zan diluting a ciki, yana gauraya a ciki. Allah ya san me yake haifarwa, ka zo ka ɗauka ka fashe shi kawai ka sha, kana jin cewa wannan shi zai baka lafiya, shikenan sai ka je kana ta ciwo, kana cuta, ka kasa gane wai me ya same ka. A ci gaba da shan ruwan fiya wata, yawwa, ko na roba. Haka ruwan roba shi ma za a yi, wallahi wani ruwan roba sai shekara biyu ba a sayar da shi ba, kuma wallahi haka za a zo a ɓare shi ka shanye shi. Kana wani duba expire ne, to kowanne ne ma yake duba expire. Yanzu ka ɗauki abu ka rufe shi a roba, babu inda yake shan iska shekara ko wata biyu wata uku, ka ɗauke shi ka binka shi a jikinsa, kuma a jikinka, kuma ka ce za ka zauna lafiya. Amma na rijiya is always fresh, ko ba ka bane, na sama is always fresh, ya sauko ka tara, ko ba ka bane ba. Na rijiya ka ɗiba ka abu nan, ko na bohol an zuko shi ka tara ka sha. Amma baka yadda ba, kai sai dai ka sha ruwan roba ko ka sha ruwan a leda. Kullun falon mu a cike yake da katan-katan ɗin ruwa, wani za ga ruwa tun da ƙasa har sama, ga rijiya a gidansa amma bai sha ba. Kuma gashi nan duk da haka yana shan ruwan, bai daina ciwon zuciya ba, bai daina ciwon siga ba, bai daina hawan jini ba. Wanda yake ƙauye yake shan ruwan kogi, mai shan ruwan rijiya da wanda yake shan ruwan sama ya fi shi lafiya. Kai ga kashe kuɗi ba lafiyar. Kuna tare da ni kuwa? To wannan fa'ida ce ku ɗauka ku rigi. Komi da ka gan shi Allah ya yi shi, akwai hikimominsa. Kuma komi da ka gan shi aka kawo shi a zamanance, kuma yana da side effect ɗinsa. Na'am, ƙazanta ba a santa, kowa ya kula da abin da zai ci da abin da zai sha. Amma akwai abin da an kawo shi a zamanance, amma kuma yana da illa. Misali, yanzu ba muna zuwa, muna da wake da muke da shi da Allah ya mana shi, mutun yaje su yi wake matarsa ta dafa masa ya ji kanshin waken nan ya amfani da shi fresh ba zai saya ba sai ya ji kanti sai ya siyo waken gwangwani wanda wasu suka je suka yi shi Allah ya san da me aka gauraya shi ka taba tambaya da me aka gauraya shi wataƙila shekaransa guda akan kantar mai kantin nan an zuba masa wani abu da zai hana shi lalace wani ingredient ne aka sa masa wani preservatives ake ce da su ka je kin kai dan boko ne ka karanta menene side effects of preservatives all types of preservatives duk abin da aka ce preservative ne abin da yake hana wani abu ya lalace ko ya narke ko na makamancin wannan ka je ka tambaye me illarsa hatta kifi da kake gani muna ci ku tambaye masana za su gaya muku da kifin da aka sa shi na sardin aka sa shi a kankara aka sa shi a katan aka rufe shi aka sa mai chemical da kifin da aka noma shi a gida ko wanda mutanen ƙauye suka je kogi suka kamo yana rawansa ka dauke shi ka yanka ka ci miyar ɗanɗanonta daban kuma lafiyarsa daban a gangan jikin mutum ko haduwa ba zai ba haka kuma nama da wanda aka yanka shi yau din nan a mahauta aka kawo ma ka je ka dafa ka ci lafiyarsa ba iri ɗaya bane da naman da ka je ka siyo shi na kanti ina yin wannan bayanin saboda ai akwai wanda baya zuwa mahauta ya sayi nama saboda kare zai sayi mai kwari da kudaji amma yana zuwa kanti sai zai siyo naman da ya shekara kuma tukila ba a san daga wace kasa ma aka yanko shi ba akwai nama da kuke gani manya-manyan nama a leda na kamfani daban-daban-daban-daban so idan sun je kawai sai suke akwai nama na gwangwani akwai nama na leda akwai nama na kaza duk manyan kantunan duk akwai nama da kuke gani ba sai sun je abutuwa sun saya ba wataƙila yayi watanni wannan wutar lantarki yana dukansa to ba za ka taɓa kwatanta amfanin da ke cikin naman lafiyar naman da wannan wanda yanzu aka yanka ma kana gani da jinin-jininsa ka zo ka ɗauka ka yi amfani da shi ba akwai ma bambanci ma to duk wannan abubuwan na ba ku shawara ku rinka gane su don zai taimake ku wajen kwanciyar hankali da samun lafiya wannan lafiyar da kuke gani ita ne in an same ta fa za a zauna lafiya a bautawa Allah idan mutum ya kuskure bai samu wannan lafiyar ba to zai sha wahala za ka yi ta zurubtu sai ta karɓan kuɗinka a asibiti masu ƙwaya sun samu abin abinci a kanka ko ba ka bane ba yawa ku kula da abincin da kuke ci don wannan yana da amfani ƙwarai-ƙwarai da gaske Allah ba mu dacewa na mu zo mai magana a kan ladabincin abinci shi yasa na ɗan muku wannan 'yan shimfiɗar kaɗan malam ya ce wa haza wa in kana la yasihu isnaduhu wancan maganar tun daga safi annabi yana kabbara har zuwa akhir ayyamin tashrik wato da nayi faɗa ya ce isnadin hadisin bai inganta ba amma aiki ya tabbatar da haka haka aka samu ana aikatawa wa lafzuhu hakaza yashfa'u takbir yana yin kabbara guda biyu Allahu akbar Allahu akbar wa amma kaunuhu thalathan ko kuma yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku kenan fa inna ma ruya an Jabir wa ibn Abbas min fi'lihima arwayo ne daga Jabir daga Abdullahi dan Abbas wato daga aikin su ne faqat ba hadisin annabi bane amma wakilahuma hasan duka dai mai kyau ne ko kai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كوكي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كاغا أوكو كينا تو انكي أوكو انكي أيكين جابر نيد ابن عباس انكي بيون كمونش شيني أكرويتو قال الشافعي وإن زاد فقال الله أكبر كبيرة شافعي ما يشي أمتي قال يشي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة كان حسنا وانا أبو يأيكو قري فصل ابن القيم يقول فصلي في هدي صلى الله عليه وسلم في أداب الطعام أي محمد بن عبد الوهاب يشي فصلي ديك مغانا أكن شرير من ذنب الله صلى الله عليه وسلم دنگني دل دبن چن أبن چن جماعة أبن چن إيماني الله ياي رايور دن أدم بزي رايو بسي يا چي يشا الطعام واتو أبن دا أكي چي دنگن جي كم بايا رايو سي يا چي يندو جنن دا أكي كم مري مري كنا cikin ni'ima kun ci abinci ne inda wani yayi sati bai ci abinci ba to gaishe shi zamu yi wani lafiya kuwa duk sai kaga ka motsi ka ya kushi ka zama abin da ka zama sai a ce ai baya cin abinci kenan dole ne sai mun rayu mun ci mun sha to ana so ka ciyar da kanka abu mai kyau kuma mai daɗi ba laifi bane kuma halal mai kyau mai daɗi halal kulu min tayyibati ma razaqnakum kuma Allah ya umarci hatta manzanni da annabawa cewa su tsarkake abincin su da abincin su yi tsoron Allah ku aikata aiki mai kyau kuma ku ci mai kyau ku ci dadada tsarkakawa tsarkaka kenan kada mutun ya ci haram sannan kuma ku ci abin da gangan jikin ku yake so abin da gangan jikin ku yake so ba wai abin da harshen ku yake so ba akwai bambanci tsakanin abin da gangan jikin ka yake so da kuma abin da harshen ka ko kai kake sha'awa zai iya yiwa harshen ka yi ma sha'awar wani abu saboda zaƙinsa ko ɗanɗanansa ko daɗinsa a baka duk abinci da ka sani iya amfanin ɗanɗano yana tsayawa ne a nan kawai a iya baki da harshe ɗin nan yana shiga ciki shikenan duk daɗin wainar ƙwai daɗinta a baka ne tana shiga ciki ba ta da bambanci da ɗumaman tuwo na miyar kuka ko ba haka bane ma amma a kafin ya shiga ne zaka ji ɗanɗanon sai ka tura shi da yawa ko kai sauri ka ci amma in dai ya riga ya shiga ciki to da shi da ɗan wake da tuwon dawa da tuwon masara ha da ɗata da yalon bello ka gane da aya da gyaɗa da duk gaba ɗaya dai ya shiga ciki a nan ba ina magana akan amfaninsa ba shi nake nufi ba kawai dai a sa ya shiga ciki jayyid duk abin da ka sa shi saboda moriyar ɗanɗanon bakinka to iya morewar ɗanɗanon shi kenan ya ƙare amma in ya shiga ciki kuma in yana da illa to zai maka illa ba ƙaramar illa ba akwai abin da ba shi da daɗi a ɗanɗano amma yana da tsananin amfani a gangan jiki kamar ruwan zogale a murje maka ruwan zogale ɗanyen zogale da ganyen da itacen a niƙe shi a murje shi a sa mai ruwa a kaɗa shi ya yi kore shar a tace shi za ka gan shi kore shar idan ka sa a baki wato rashin daɗinsa ya isa da gafansa amma kuma ya fi wainar ƙwai amfani a jikin mutum kuma ya fi naman da kake ci saboda zai baka amfani mai tarin yawa mutuwa ce kawai baya maganinta wannan yana da muhimmanci ku gane shi haka da yawa daga cikin ruwa da muke sha wasu ruwaye na magani kaga a baka a ɗanɗano ba daɗi amma in ya shiga jikinka zai maka amfani so in dai dan ka biye ɗanɗano ne ba za ka sha ruwan zogale ba amma wallahi a wannan zamaninmu larura ne mu rinka rayuwa da ruwan zogale yana da amfani matuƙa ni ba malamin maganin gargajiya ba ne amma dai jikina ya gaya min cewa lalle ruwan zogale yana da amfani kuma zai maka magani na fiye da wasu magunguna ƙwayoyin baturen nan da muke ta afkawa a cikin cikinmu ina gaya maka suna da side effect sosai zai maka maganin da waɗannan ƙwayoyi na 100,000 kaza ba za su yi maka ba Allah habbatu sauda wa ma adrakum ma habbatu sauda habbatu sauda ruwanta in ka sa a baki man ba daɗi amma amfanin habbatu sauda a gangan jikinka ya fi man gyaɗa da manjan da kake sha ya fi siga da kake sha ya fi chocolate da kake ci wanda Allah ya masa arziki da mu'amala da habbatu sauda ina masa albishir da zaman lafiya a gangan jikinsa ko garin habbatu sauda baki kirin din nan da yake daman sunansa habbatu as-sauda bakar kwaya haka annabi ya ce amma ya ce shifa'un min kulli da maganin duk wata cuta ne banda tsufa banda mutuwa in mun dauke su a matsayin cuta duk wanda Allah ya taimake shi yana samun garin habbatu sauda din nan kana dan afawa ko da safe ko za ka ci abinci ko wani abu sauransu to yana taimakawa wajen tsare lafiyar ka za ka daɗe ka ga wata larura ba ta kama ka ta gigita ka ba shi yasa mata da suka samu tarbiyya ta dafa wa miji abinci iyayensu sun koya musu to ko baka ba su kudin shafanin habbatu sauda ba sukan tura a siyo musu kwayoyin habbatu sauda sai dai ka rinka jin su a shayin da take maka
ko ka rinka jin sa a jollof rice din da tai maka ka rinka ganin kwaya bakaki bakaki a ciki habbata soda kaga amma a dandano bashi da dadi amma a gangan jiki yana da dadi wannan misali ne na baku akramakallah wanda ina ga muku wannan ku fada wa kowa larura ne mutum ya rinka amfani da wannan yana da amfani kware da gaske ko garin habbata soda ko man habbata soda ko zogale ka duba ba hatta likitoci fa likita ba mai bature mai maganin bature sai ya ce da kai alaji da Allah in dai an samu ganyen zogale a gida a rinka dan yanka ana sawa ya gane amfanin sa shi fa zogale fa haka kawai ana so ko daka shi kai zaka ci abinci kai ko a danyen sa ba baka dafa shi ba ko a danyen sa in ka kirba shi in ka so ko kuma kar ma ka kirba shi kurin ka watsa shi akan shinkafa da wake da zaka ci ko shinkafa da miya da zaka ci danyen ka hade shi gaba ɗaya su wuce su tafi ka sha mamaki duk illar da ke cikin wannan naman da maikon da ka ci wannan zogalen zai daskarar da shi ya fitar maka da mummunan abin ya bar maka lafiyayye a gangan jikinka ba gashi yasa unguwar ku zaka duk in ka ga zogale baka ganin sa ba duk ya tafi da a ƙauye ne aka san zogale amma yanzu birane ma sun gane zogale suna amfani da shi to ina baka shawara in dai ka samu dama ka shuka zogale a gidanka dan yana da amfani kwarai da gaske so ƴan kwana ku fifita abinda jikinku yake so ya zauna lafiya sama da abinda harshenku yake so kaga zaki ana son zaki ana shan zaki amma zaki yana da illa a jikin dan adam yana da amfaninsa a iya certain age wasu shekaru kuma da wani limit iyaka da ake da bukatar sa in yayi yawa illa ne kuma wallahi sai ya tambaye ka zaki zai rike maka duk gabobin ka zaka yi ta diban sa yanzu kana sha kana ga baka da matsala amma akwai lokacin da zai rike maka gwiwarka ka kasa tashi ya rike maka kafofinka ya rike maka mafasil gabbanka ga baki daya ya rike maka zuciyarka kaga maiko da kake ganin sa yana da illa zaka cika sha kana ganin kana cin maiko baka samu damuwa ba yana sa ka kiba kana kumbura kana patinin kitse yayi yawa a cikin ana cika alaji fa ka koshe na alhamdulillah kana kumbura kana ganin kamar wane ne sauransu wallahi zai tambaye ka shi yasa suka yi bincike suka ce mafi yawan wanda suka fi kowa mutuwa a duniya sune masu kiba ku je ku tambaya wannan research ne an yi bincike an tabbatar da lissafin wanda suka fi kowa yawan mutuwa a duniya da wuri masu kiba masu kiban da ba sa kula da jikinsu suna motsa jikinsu suna kashe wannan tarkacen kitsin da yake jikinsu da nauyin jikin kaga duk yana da alaka da abinci iyayen da ka bar abu na biyu kuma shine anan iyayen da ka bar gangan jikinka iyayen da kai sakaci baka kula da shi iya kuma yanda zai rinka janka yana tafiya yanzu ni ne nake muku magana wallahi idan daidai gwargwado ina so gani rafke ke to akwai abin da zan yi in na dawo za ku ce malam ya akai ne in na bar jikin zai iya fin haka in na ga dama kuma akwai yadda zan yi in motsa shi in rage shi sai ka gani kaman ban da lafiya amma ka gani abushen a kekashe to shine ya fi min lafiya ta jiki akan ka gani post ina fatan kuna fahimta to ta yaya ake yin haka na farko duk wanda bai control din abincinsa ba to ba mamaki ka bawa kanka wata daya ka je ka auna scaling ka za ka ga nauyinka ya karu saboda komai ci kake yi komai kana ci ba abin da kake bari ka ci nama ka ci zaki ka ci wane ne ka ci wane ne ka ci wane ne ka gwada da Allah wata daya ka dan au house scaling ka bayan kai wata daya kai wannan ka je ga kilo da zaka kara to inda kuma kana so ka rage to sai ka takaita cin wannan abubuwan duk abin da ba laruwa bane ba bukata bane sai ka hakura da shi gangan jikin ya zauna lafiya shi ya fi yi pus ya zo ya jawo maka cuta to rashin cin wannan sannan kuma abu na biyu shine motsa jikin ka rinka kada jikin kana karkada shi kidan da yake kwantawa ya kama maka jijiyoyi da gabbanka kullun kana motsa shi to ba zai zauna ba sai ya rinka bin gumi yana kekashewa yana bin gumi yana fita sai ga cikin ka kana da fitness kana lafiya to ba zai bare kai wannan kiba din ba idan tumbi ma kake yi shi ma akwai inda ake ana rage shi a dakin ka zaka rage tumbin ka wallahi malam ba sai ka je an maka laser ba tsabar motsawa kawai nau'i nau'i ne na motsawa kawai ba zai zauna ba kawai shi da kansa zai tafi in kaga mutum ya tara shi kaya guda shi ya ga dama kawai akwai masu idan ado kuma masu idan a ce ba dama ne shi da sauransu amma akwai wanda zai ga cikin sa a matsayi yanzu kalu kamar yan bal da suke guje guje suke kwallo da wahala kaga dan bal wai ya tara wai timbi da teba lakatar lakatar kaga yanzu timbin mu za ga wani timbin fa har wani ajiya ake ta nan gurin fa sauka yake ta nan in ka zura hannunka zai ga ya sauko na sha faɗa ana bayani a karatu tunda muna magana ne akan abinci yanzu kun ga fatar mutum duk wanda yake da lafiyayyar fata idan ka kama haka kana kama haka to fatar zaka jawo ta nan in ka ja haka to zaka fatar ce amma in ka biyo haka kaga nan din nan kaga da na kama nan nan duk kitse ne fa wannan fa ba abin kirki bane ba amma lafiya shine kaga ka jawo fatar ta jawo ka to ya zama ka kone duk wani kitse kawai wato tissue din ne naman ne kawai yake nan wanda galiban wannan kitsen kuma anan ne duk wata cuta take samun gindin zama ka toshe maka veins ɗinka jijiyoyinka da jini yake gudana ya ki tafiya yanda ya kamata kamar pipe ne an sako shi da ruwa ya toshe ba yanda za a yi famfan kai baka ruwa lami lafiya sai dai yana diga ka ce wai famfan nan me ya same shi ne toshewa yayi to kai ma haka in ka toshe ba yanda za a kai abin kirki ana fata ina fata ana fahimta amma yawan motsawa da yawan girgiza to sai ga mutum Allah ya bashi jikinsa yana da lafiya kwarai da gaske kar ku zauna a gida wallahi ku rinka tsalle-tsalle duk wanda baya gudu ya rinka zuwa yana gudu wanda baya iya yin gudu ya rinka yin trekking ko kwanan nan satin da ya wuce a gidan radio a garin nan an faɗa bincike ya nuna cewa cikin abubuwan da suke ba wa mutane lafiya da ƙara musu nisan kwana haka dai suka faɗa amma mu sai mu ce insha Allah ko shine yin tafiyar ƙafa an bincika an gano cewa yin tafiyar ƙafa yana rage wa mutane cututtuka da yawa a gangan jikinsu wanda ba su san da su ba suka ce ci gaba ya kawo daga gida wani fa daga kofar ɗakinsa kawai motarsa an masa bakin ɗaf yanda kaga kwado ɗaf ya hau mota baya tafiya in kaga yayi tafiyar ƙafa banɗaki zai shiga nan da banɗakin za su iya kawo muku wasu abubuwa ma da za ku rinka hawa yiwu su kai ku banɗaki ba mamaki in ya je ofis ɗinsa a bakin ofis za a je masa ya shiga masallaci sai an kai shi in yana zuwa masallaci gida mota gida mota gida mota jirgi mota kullum rayuwar haka dole ne ka jarabtu da ciwon ƙafa a ƙarshen rayuwarka dole ne wannan waye mai lafiya wanda yake tafiya a ƙafa alhaji koda baka yawo a garin ku a ƙafa baka zuwa ɗaurin aure baka zuwa masallaci a ƙafa nesa dan Allah ka samu wani fili a gidanka ka rinka tafiya kuma ba wai tafiyar ba kadai ka ware ka ce za ka yi tafiya a gidanka ta awa ɗaya kawai kai ta zuwa kana dawowa ba komai ko yara sun ce baba ya samu taɓuwa ba damuwa ba damuwa yawa ka tai ka je ka dawo ka je ka dawo wannan tafiyar ƙafa tana da muhimmanci kwarai da gaske kaga Allah mai hikima sai ya muku gata ya muku arziki sai ya rage ku da wani abu yanzu kaga mutanen ƙauye ana ganin suna cikin wahala suna cikin yunwa baka so ka zama dan ƙauye amma ya fi ka lafiya zaka tarar da ƙauye daga nan zuwa iya ganinka ba su da asibiti wallahi kuma wallahi sai su yi wata uku hudu ba a fudda mutum ɗaya aka kwantar da shi a asibiti ba amma mu yau kana so ka gane cewa ba mu da lafiya tafi asibiti yanzu duba ka sha mamaki saboda ba ma tafiyar ƙafa ba ma motsa jiki kai ma kullum mashin babur furr kana kan babur ɗinka kana tara timbi in ka ɗora timbinka akan babur ɗinka ya cika har zuwa maleji malejin babur ɗinka ina za ka zauna lafiya eh to ga ni dan uwa ce shi ko mutuwa ma ba su fiye yi ba maganar sa gaskiya ne wallahi wallahi malam kafin ka ga an yi mutuwa a ƙauye ko su mutuwa wani abu ne ba ko haka ina mata ana fahimta ka je makabartar su ka gani mu yanzu duk inda kai wata ɗaya baka je makabartar ungonku ba ko garinku ba za ka yi mamaki in ka je bata za ka yi in ka binne babanka bayan wata uku ka koma ka je ka ga gawawakin za ka gan su a zube kuma akwai wani abu da kake gani Allah yake kaddarawa wato koda kana da nisan kwana Allah ya rubuta maka za ka shekara 80 shekara 90 shekara 100 ko to ka motsa jiki ka zauna lafiya din ka tafi shekara 90 din ka darin ka da lafiyar ka kana yi wa Allah bauta kana iya zuwa masallaci kana iya zuwa kasuwa kana iya zuwa gurin aiki kana iya zuwa gurin jiraka shi fa maka alkhairi a ce tun kana shekara 40 ka zube akan gado yanzu kai Allah ya darbe ka da ciwo kana shekara 40 40 da wani abu kuma Allah ya rubuta ce ka shekara 90 a duniya ai ka shiga uku ai tun shekara 40 din nan ana ta kai ka asibiti ciwo ya kama ka ciwon kwanciya ka shiga damuwa to shine amfanin mutum musulmi mu muka fi kowa bukatar mu gane amfanin gangan jikin mu ya zauna lafiya wallahi ina ga ya muku shin waɗannan ganyayyaki da nake ga ya muku amfani da abubuwan mu na gargajiya din nan da kuke gani ko wallahi suna da amfani kamar yanzu misalin duk wani itace daga Allah ya kawo shi lokacin gwanda kai kokari ka samu gwanda ka sha dan tana maganin wasu cututtuka na wannan lokacin da zai yi Allah ya gwanda haka ba ta da amfani ba lokacin mangoro haka lokacin gwaba haka lokacin karas haka lokacin kaza kowanne abu da kake gani Allah yana kawo shi season season ko to akwai amfanin da ubangiji yake kawo shi a wannan lokaci da yake kana so kai kiyamul laili kana so kai azumin nafila kana so ka je umra ka je aikin haji kai kazarkar ka je kasuwa ka je office ka je kai siyasa ka je kai waye ai sai kana da lafiya amma mu yanzu gani yawanci subhanallahi alazim ba ma dadewa muke mutuwa amma mutanen da sai ga mutun yana da shekara 100 da wani abu 100 da wani abu 110 120 mu ko yanzu nawa muke tafiya 60 70 kawai in ma an yi nisa ka ko sai in ka ga mutun nan shekara 60 sai ga ya tsufa yayi furfurashar kam ana magana ai mun tsofi shi da kansa alhali watakila baban su ne shekara 120 kaga an zubar maka da 60 a hanya duka kai ma baka ma gane ba a motsa duk lokacin da gangan jikin ka yayi wahala kake girgiza shi to yafi zaman lafiya sai ka dade baka kashe kudin magani ba baka fada cikin damuwa ba ku kyautata cin abincin ku don ku zauna lafiya ibnul qayyim yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan wato a nuna maka shi abinci din yana tasiri dole sai an roki Allah hatta wajen cin sa dan ka samu kariya daga illolin da ke tattare da shi na ga yana da zo da yawa daga cikin cututtukan mu yana da alaka da abinci manzo Allah ya ce idan aka wato aka ce idan aka sanya wa manzo Allah abinci sai ce bismillah me ma'ana bismillah da sunan Allah nake ce kenan ya Allah duk wani abu da ke na cutarwa a cikin wannan Allah ka kare ni wa idza wada'a yadahu fi at'ami qala bismillah kar ka manta da ka zo zaka fara cin abinci kace bismillah wa amara bi zalika kuma ya umarni da haka wa yaqulu idza nasiya falyaqul kuma ya ce idan ka manta baka yi bismillah ba yayin da zaka ci abinci to kace bismillahi fi awwalihi wa akhirihi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi mana bismillahi farko da karshe wannan hadisi ne sahihi ingantacce Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Kitabul At'ima da Imam Tirmidhi shi ma a cikin Al-At'ima da Imam An-Nasa'i a Sunan Al-Kubra da kuma ayi asir amali yawmi wal layla hadisin nan na Aisha Albani yace hadisi ne sahihi a cikin Sunan Abi Dawud kenan mu yanzu an koya mana zikirin cin abinci shine me bismillah da muna magana ne akan hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zikiri ko shirar manzon Allah akan zikiri abu na gaba wa sayi wujubut tasmiyati inda al-akali yace kai zance mafi inganci wajibi ne dole in za a ci abinci a ce bismillah wa tarikuha shariquhu ash-shaytanu fi ta'amihi wa sharabihi duk wanda ya bar bismillah to shedan ne abokin sa a cikin abincin sa kuma da abin shan sa wanda duk baya cewa bismillah idan zai ci abinci to ana tabbatar masa cewa yana ci ne tare da shedan ka gane bayanin din ranar da ka kuskura baka yi bismillah ba in zaka ci abinci insha Allah da kai da shedan kuke cin abinci kuma da kai da shedan kake sha kuma ka kula in ba sa'a kai ba zaka dade kana cin abinci baka bismillah kun san yanda zaku gane sirrin shi yasa muke ta cin abincin bayi da albarka wallahi a dafa shi a ci shi ba albarka me yasa saboda ba a kiran Allah a lokacin da ake cin sa kana ga dara ta kashe kudi an yi maka abinci na alfahari amma kun zo kuna hira kuna ci ba wanda ya ambaci Allah musamman abin tausayi ma wasu zaka gani ana irin taron biki ko na mu yawanci mutane da hannun hagun suke cin abinci kun ga lura in an je irin ko reception ko an je gidan biki ko na mu wallahi malam kaga mutum malam zabgege kamar yana da hankali ashe tifa ne haka mutum zai rungume abinci yana ci mal da hagu wannan da ido na gani yana yagan nama yana yaga sai ka ce mai ya yaga farkaka ya zuba a hannu ya dada farka da hagun ya dada ci na taba tafiya wani gari naje wani hotel wani dan uwa je kaina muna ci abinci naga wani yana cin abincin nan wallahi sai ni gabaɗaya gurin ma ya ishe ni gabaɗaya ni ba abun cin kare shi inje mai abin nan ba nasiya ba naga mai dan mai ko mai ko ne wani babban mutum ne Allah wallahi kuwa na kasa samun nutsuwa sai ni gabaɗaya gurin ya fita a raina kuma abun mamaki ga matarsa ga ƴaƴansa da hagun fa ya ga ya ci ya yaga da wannan ya ci da hannu biyu ya gaba ya ci tushu 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 aka kawo shi ya goggoge ya goggoge ya ci shi sai ya tashi ya ci ya akhi islam musulunci ya haramta wannan ya gulam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik ka ce bismillah inda ka ci abinci ka ci da hannun dama ko ga mutum yana shan biredi da shayi yan biredi da shayi ga biredi ka gani ko ka san suna bugar da mutane ba in baka lura ba ka ga haka sai haka Allah ha sai haka da farba ka ga yana ci da hagun kenan yana haka yana yi haka ko kuma wani ka ga ya haka biredin tunda shi haka ba aka wani nan sai ya rike biredin da dama ka ga ya haka sai gutsa sai kada kofi ya ci ya sha da hannun hagun haram ko nama sai ya rike wani sanan wannan kuma sai ya rike shi sanan wai aika shi ne sai ya ja ya ginan ya ja wannan ma ya ga Na'am. Abin sha sai su rike shi me? Dagun. Wannan ya ce ya lura ko waɗanda ba mu ba kamar ko turawa ko wani abu ko an kai tafiya. Galiban in dai abu na sha ne da hagun suke sha suke rike shi. Wannan assignment ne sai ku je ku duba. Abin ci fa. Shi kuma da dama. Watakila. Wani kuma da hagun. Na'am. Eh. Wai dan wane yake cewa duk wanda yake so ya gane illar cin abinci da hagun to ka ziyarci teburin mai shayi. Zaka sha mamaki. Kaɗan ne zaka ga ya ajiye biredin ya gudure shi, ya ci sannan ya ɗauko kofin shayin ya sha. Ba a ma tunanin kuskure ne in sha abin sha da hagun ko in ci da hagun. Kun bayyance ni? Yawwa. Akwai abin da ake a dandan ne inda cokali ne ka danne da hagun ɗinka ka ja wannan ba shi nake nufi ba. A'a, ka ɗaga ka ci wannan kuskure. Akwai rashin bismillah, akwai rashin ainihin wato ba ni sunan shi cin ci da dama, akwai kuma wata rashin tarbiyyar shi ne yawo da hannu in mutum yana cin abinci. A zuba abinci shi kuma nan ake gane tarbiyyar mutane. An zuba muku abinci da yawa, ka kula shi ma ko gobe ne in za a yi biki ko taro. An zuba muku abinci a faranti insha Allah wanda ya je makaranta yake da ilimi za ga ya hakura da gabansa in nama ne ba a sa a gabansa ba to zai rinka yashi amma ta gabansa ne ba zai lalaka gaban wani ba amma zai rinka jawo shinkafar haka yana jawo ta saboda mai wancan din ya gangaro kage bai saba wa Allah ba amma wani saboda rashin tarbiyarsa wallahi malam ana cikin ci kawai sai dai ya miƙo hannunsa gabanka ya miƙa hannunsa gabanka ya dauka ya je gaban wancan ya dauka wani yaro ya zo yana cin abinci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsa yana yawo fi sahfa a cikin kwanan abinci annabi ya rike hannun yace ci gabanka kenan tarbiya ne ta cin abinci ka ci gabanka sai dai an ce idan abinci mai dauke dauke ne kamar dibino kamar gyada to nan ba laifi in hannunka yayi yawo tunda kwaya dai daya ne kuma kana iya daukan wannan da kake so da wannan da baka so ba ce gyada dole sai ka ci ta gabanka da mai tsutsa da mara tsutsa da waye ba a wannan zaka ido mai kyau ko gyada ko waye abin sauran in dai dauka ake kwaya dai daya amma shi din ma hatta a tarbiya inda mutane da yawa to ka hakura da abin da yake gabanka yafi girmamawa yafi mutunci sai mutane su maka wata mummunan fassara in ka zo kana cin abinci baka da tarbiya akwai wanda za ka kuma suna cin abincin su ma na bakin su yana zubowa bai gama tafiya ba ana kara wani yana ci yana surutu yana zubowa rabi ya faɗo maka rabi a farantin ya hada kuma duk ya kara ya afka shi gaba daya shi ma hali su wannan su tarbiya ne mummunan tarbiya ne kun fahimci wannan eh kosai kosai kaga zaka iya zaba kamar irin awara zaka iya zaba wannan ba laifi bane tunda ai kwaya dai dai ne ko dan wake shi ma kaga kwaya dai dai ne watakila wannan aka mulmula shi ya maka girma a bakinka sai ka je ka dan dauko karami sai ka jefa an fahimta haka wasu malaman suka ce kenan bismillah dole ne a ci abinci wa hadithul amri biha sahiha sariha hadisan da sai umarni da ai bismillah ingantattu ne kuma sun fito fili wala mu'arida laha babu abin da ya ci karo da ita hadisan wala ijma'a yasughu mukhalafataha babu wani ijma'i da ya dace a ce ya saba wa hadisan da suka ce dole ne sai an yi bismillah mana kada a ce muku ga wani ijma'in malamai wai ko baka yi bismillah ba a cin abinci wai shikenan a'a lalle wannan hadisan sun inganta daga annabi ku yi bismillah wa hal tazulu musharakatu shaytan bi tasmiyati ahad al jama'a to ga matsala ta biyu anan yanzu idan mu 20 ne ko mu 5 ko mu 7 za mu ci abinci a faranci daya a cikin mu sai mutum daya yace bismillah sauran duk yan duniya ne ba wanda yi bismillah to kuma an ce in ba a yi bismillah ba za a ci da shaytan to shin bismillahir mutum da yadin nan ya kori shaytan din nan sauran sun ci alfarma ko kuwa shaytan ne yana nan to idan kuma yana nan to me ya amfanin bismillah da ni kuma nayi me laifina tunda ni nayi bismillah ta to ko watakila a ce sai dai a ce iya gaban ka shaytan din ba zai taba ba nasu kuma sai ya taba shine malam yake cewa fa nassu shafi'i ala ijza'i tasmiyatil wahidi Imam Shafi'i yake cewa a cikin mutum biyar in za su ci abinci idan mutum ɗaya ya ce bismillah to wannan tarayya da shaytan din ya tafi amma shi kadai ne kuma ya samu ladan cewa bismillah inda zai ci abinci sauran kuma suna da laifi asimun kenan suna da laifi tunda ba su yi bismillah ba amma ba za a ce shaytan yana cin abinci a tare da su ba kenan wato yajuzu tasmiyatul wahid bismillah mutum ɗaya ya halatta ya daukewa mutane guda uku ko hudu inda yawa ne wa qad yuqalu ana iya cewa la turfa'u musharakatu shaytan lil akili illa bi tasmiyatihi huwa to kaji shine abin da muka faɗa a iya cewa ai ko lalle tarayyar shaytan din nan ba a dauke tarayyar shaytan wajen cin abinci face kowane individual kowane mutum ɗaya sai yayi bismillah nan kenan in kai bismillah kai ne ba za ka ci da shaytan ba bai isa zuwa wajenka ba amma in sauran ba su yi ba to su suna ci da shaytan kai kuma baka cin shaytan da shaytan wal tirmidhi wa sahahu wa aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabi dan a nuna maka halaccin cin abinci tare da jama'a imam tirmidhi ya ruwaito cewa manzon Allah fa malam a matsayin sa da darajar sa da sharafar sa da daukakar sa yakan ci abinci shi da mutum shida mutum shida kaga ruwa kin shiga uku kenan babu ita an kori ruwa mutum shida wanda wannan tarbiyar yanzu babu ita ta tafi sai dai kadan wallahi galiban yanzu abincin mu kadai kai wallahi hadda kai ko a gida ma mutum iyalinsa ma in ba tarbiya ya mata ba ma ba ta zo ci abinci tare da shi ba saboda yana da girman kai alaji ne mutakabbir kwarai mafadacin mutum ne ta isa ta zo ci abinci tare da shi wani ma in an kawo abinci zai ce da ta ciki bani guri bani guri bani guri ina gama kyara sai shaga ta ciki bani guri shi daya haka zai zo yana cin abincin nan akwai wasu kuma Allah ya ce me ke suka ci abinci da yayansu kuma ya fi dadi amma galiban mata wasu mata ba sa so kai wai sai ta rinka koran su amma duk dan da kake cin abinci da shi sai ya fi shiga jikinka kuma sai ya fi tausayinka kuma za ka ga ko ka dade baka dawo ba zai ce sai babana ya dawo za mu ci abinci kuma ka yi mai wata tarbiya kuma ya samu uguwa dan Allah malam baka zauna da shi a kasuwa baka zauna da shi ka yi ne a kasuwa ko ka yi ne a office kuma ka dawo za ka ci abinci dan kira su mun ku ci tare ai ba laifi bane ke hajiya tunda ba za ki ci da su ba to ni ban ne in ci da su wata kuma sai ta kore su kuma ita ta zo ta yi maka tagumi a gaban ka tana zare ma ido kamar muzuru ta hana ka ci da yaran kuma ta zo tana zare maka ido wannan shi ma ba daidai bane kuskure ne so cin abinci da mutane da yawa wani abu ne mai kyau annabi yana ci da iyalinsa sunna ne yana ci da sahabbansa kai ba ma wannan ba, yanzu a gida tarbiya saboda boko da ya mana yawa da rashin tarbiya da sha'awar rayuwar Turawa. Wallahi malam kaga mutum yana da ƴaƴa uku huɗu biyar ba a hada su abinci, sai dai mace ta zo ta jera kwano biyar shida bakwai. Dauda ga naka, Musa kai ma ga naka, Dudu ga naki, Binta ga naki, Momi ga naki, wani wani, kuma duk gida ɗaya. Kowane yaro shi bai ci abinci da wani ba. Hauka musu tarbiya. To yanda kuka raba sun nan haka za su yi ta girma, ko sun girma a raba suke. Wai sai daga baya ka zo mutuwa, kana shi ma mutuwa, ko haɗa kanku, ko haɗa kanku, ko haɗa kanku, ina ba su haɗa kai. Bayan ka riga ka raba su, sai a kwanan abinci. To ka gaya wa ya za su haɗa kai. Ni ban sani ba, ana gane ni ko ba a ganewa ne abin da ke faɗa. Yanzu me ya illa dan ka ce a haɗa yaranka a cikin abinci? To amma ya nan. Wani bawan Allah ya shirga gida, iya gida. Allah ya saka masa alkhairi. Ya yi wa ƴaƴansa ɗaki da waye-waye da sauransu, kowa da gadansa, gadansa daban, katifarsa daban, sallayarsa daban, durowa ma ta kaya kowa daban. Ku ɗan ƙaramin yaro ne ma shi ma ga nasa daban. Ina laifi kai katuwa guda ɗaya? Ba laifi. A ciki ka rarraba musu, wani ga naka, wani ga naka, alƙalla sa ɗan haɗu. Wai sai a ce ai faɗa za su yi. Kamar ya su faɗa. Gagata ga faɗa? In sun yi faɗa ba sai a maganin su ba? Za mu su maganin faɗa. Ku rinƙa haɗa kawo kan ƴaƴanku. Akwai waɗanda fa aka ramka Allah, wato lalacewa ta wuce yanda kake tsammani. Ko masallaci ba su tafiya tare. Kuma ƴaƴa gida ɗaya ne, uwa ɗaya ba ɗaya. Ni ba zan tafi da shi ba. Eh, tunda baya son tafiya da kai, je ka kai, kai ka dawo daga baya. Nan gaba sai sun fara raba muku mota zuwa makaranta ma, wani ya ce ba zan je da wani makaranta ba. Kamar yadda kuke. So ku haɗa su. Wannan da aka ce Annabi yana cin abinci da mutane, akwai hikimomi da yawa. Yanzu malam, in mun zama to a unguwar, muna da maciya da ni da kai da waye da waye, muna cin abinci, muka shekara ɗaya biyu muna da wurin da muke cin abinci. Wallahi ko rashin lafiya ɗaya kamu za ga, wato kamar dukanmu ne bamu da lafiya. Dan duk ranar da muka zo mu ci abinci babu ɗaya a cikin mu, sai mun ji ba daɗi. Amma yanzu ina maganar maciya, ina ciyayya da ake bamu? Amma da na sani da a layi ɗaya a unguwa ɗaya, daman an san lokacin dawowa aiki, an san lokacin cin abinci. So daman kawai ƙarfe kaza ana ci, da an yi magariba ana kawo abinci. Tun kafin magariba ake kai abinci ana ajiyewa a maciya. Sai a kawo abincin mutum biyar shida bakwai, a ɗauko wannan a ci, a ɗauko wannan a ci, a ɗauko wannan a ci, an rufa wa kowa asiri. Kuma ba ka ga wane na gidan wane na gidan wane, kawai ci haɗuwa ake a ci. Kuma ko mutum mai dafa a gidansa ya kawo ya ci. Amma yanzu ka rufe ido ka ga a unguwarku mutane nawa kake ganin makoci da makoci suna iya haɗuwa su ci abinci. Wani ya kwana da yunwa, wani kuma ya kwana yana gyatsa, cikinsa ya kumbura har kashi ma yake yi saboda ya koshi. Wani kuma ya kwana cikinsa yana murɗa, kuma katanga da katanga saboda ba tausayi. Amma ina muna fitowa mu ci, in na fito ne ce wani yau dai ba a samu abu, a alhaji zo mu ci abinci, ba ma yi, saboda mun ɗorawa kanmu rayuwa ta ƙarya da kuma son zuciya. Sai mun mutu ne muke neman taimakon ƴan uwanmu. Kana zaune da mutum kuna hira kuna tattauna, sai ce alhaji zan ɗan ƙarasa zan ci abinci. Wataƙila kuma alhajin nan a gidansa babu abinci, ka aika ka ce a fito mana da abinci. To lalacewa ta kai mutum zaka je gidansa ziyara, zaka je ka je gaishe shi ko wani makamancin wannan, sai ku zo ku zauna ya ci kaga da surutu, ya kasuwa, ya kaza, ya kaza, ya ta maka bala'i yana ma surutu. Amma ba zai dauko maka ruwa, ruwa mai sanyi ya ce gashi ka sha, ko ya ɗan shiryo wani abu ya ce ga wannan ka sha, ba zai yi ba. Saboda rayuwa ce irin ta Turawa. Ko ya kuri fa abubuwan suna da abunan Allah da ya sauke. To shi ne imamu, wannan imamu Tirmidhi yake cewa a kana sassa ya akulu fi sittatin min ashabi fa jaa arabi, wani mutumin kauye fa akalahu bi luqmataini. To kai abincin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ci da mutum uku a mutum shida, sai wani mutum ya zo, mutumin kauye yana zuwa malam da ya shirga lomomi guda biyu lafiyayyu, yana jan ɗaya ya tafi da shi, yana ƙara jan na biyu, sai abinci ya ƙare. Malam sai aka zuba ido, ka san malam akwai wanda Allah ya ba su iya loma. Duk wanda ka ga an gaya mana cewa duk wanda ka yi ana cin abinci a haka yake ɗiba, ka ga ana ka ga gire da ko gire da yanzu ta ɗiba ya ya take yi a haka take ne ma to dukkan daga ga wato wato mai kife yake cewa kenan kaga haka ina ji irin wannan arabin ne da ya ja shi ya ja ya ja ya karar da shi sai manzo Allah yake cewa kai amma innahu lahu samalaka faqum da wannan mutumin ya ce bismillah lokacin da zai fara ci abincin nan wallahi da abincin nan ya ishe ku kuku shida ka san me ya faru dai bai bismillah ba ashe ko kun zo kuna cin abinci ku da yawa in wani ya ki bismillah to ba mamaki ya kare da wuri ai ba su wani lokacin da an zuba abin ana kokarin a ci sai ganin nan kafin ka gama juya waya kiran ka kawai aka yi ka dan danne ta kana dawowa sai ga abu ya tafi to wani ne bai bismillah ba a ciki amma in kowa ya ce bismillahi wallahi malam za ka ga abin yayi albarka akwai bayanai masu muhimmanci da yawa dangane da cin abinci a tare da yawa da kuma ambaton Allah sati mai zuwa insha Allah za mu ƙara bayani abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi ne kuskure godin tuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.